Ƙauye
daga muryar Amurka a Washington DC.
Masarar assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cikin tikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan Maisuru,
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Masu haro yau Laraba 20 ga watan Yuni shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu ci gaba da magana ne akan ko matasan Najeriya sun shirya takara a shekarar 2019 ganin cewa dokar rage shekarun takara ta fara aiki.
Idan ka ce za ka yi magana wai sai ka shirya ne ka fara wata biliyan na naira. Shiri to ba shi bane shiri dan yanzu idan mutum yaje neman auren mace idan aka ce to meye shirin ka ya kamata ka ce ina da gida ina da kuma sana'a amma in aka ce a su gwada muna kudin cewa ne ka rage kana goma kaga ba shi ne ba shi bane shiri
kan kaka na Allah ne ni dai a yanzu duk wanda ya rubuta suna na abu ko ni da Suleiman Tamimu sai dai ku rubuta ku abubuwan da nayi ina ji na ma fi karfin
To a cikin shirin namu na yau na yau da gobe zamu ji tattaunawa ne da waɗannan matasa wanda suka fito ko kuma suka shirya fitowa a takarar shekarar 2019 mu ji da wacce suka zo ɗaya na neman gwamna ne a jihar Sokoto ɗaya kuma tana neman kujerar ƴar majalisa a jihar Kaduna akwai kuma wata daban da take neman ita ma ƴar majalisa wato Shafa'atu Labo daga jihar Zamfara.
To bari mu fara da jin wani shiri ne Shafa'atu Labo ta yi da take son yin takarar kujerar majalisar jiha a Zamfara.
Ina na Shafa'atu Salihu Labo Kaura. Ni da haihar Kauran da mu da ke. Na yi primary school a Sokoto sannan kuma na yi secondary na fara shiko da yake ba na da isa a makarantar Nana da secondary school. So da aka yi jihar Zamfara sai muka dawo garin da sau sai na ci gaba da makaranta ta a Samba secondary school sai kuma na ci gaba da makaranta na Islamiyya tun da lokacin can harko ina da foundation ina na kamin in shiga primary school ina karatu na Allo. So kuma alhamdulillah kuma ina sharan tawa kuma ta Islamiyya kuma da matan aure kuma daga garki kuma so ina nan kuma sai na shiga wata makaranta Center for Arabic Islamic Studies aka ce mu Marrakesh kuma da makaranta ce wadda ake koyar da Arabic mu ci gaba da karatu alhamdulillah ina nan kuma sai na jinna kuma nace na yi NCE a Federal College of Education Technical Gusau FCET ita ma na yi karatun languages
harsuna kenan
na gama karatu na 2006 kuma nan wurin ma muka yi gwagwarmaya na zama friendship ta zamsa kai ta gwagwarmaya a lokacin ne ma dai shi ne girma gwamna ya raba da scholarship 2000 da lokacin cikin ikon Allah mun kai fighting kuma sai an ga samu mu ya fara ba mu 7000 daga nan kuma duk cikin mulki na kuma cikin ikon Allah muka samu aka fara bayar da scholarship 18,000 kani in ba kujera.
Shugabar kungiyar dalibai kenan.
Shugabar kungiyar dalibai ta jihar Zamfara.
Me yasa kika tunanin bari ka fito takarar ƴar majalisa ta jiha?
To alhamdulillah gaskiya abin da ya kawo ra'ayina da ya shiga siyasa a dama a yi da mu saboda tsakanin da Allah irin yadda na ga su mata gudanar da harkokin siyasa gaba ɗaya tun daga wurin campaign har wurin zaɓe ɗin. Mata ne 100% ke wannan abin. Kuma sana'ar baƙin ciki ira haka ne kuma sai ga shi kuma sai a yi tattaliya wasu abubuwa ana yi ba da su ba. Ba wai duka ba. Wasu ana ɗan jawo su amma ya kamata a ce yadda an kai maza su ma mata ya kasance ana musu. Ban san ko don saboda menene ba. misalin da nake bayarwa din yiwa a ce ka kawo akuya a daure ta amma ba ka da abin da zaka wata to duk da baka sike ta taje ta ci gaba da barna gidajen mutane amma idan kana da abin da zaka bata akwai ne dole ka tsare mata lalurar ta na abincin ta da abin shan ta to kada akuya nan ba inda zata tsallaka taje ta yi barna sai din da ta tilta tana nan wurin to haka uwaye ciki suna mata idan sun dogara ga kansu to tsakanin da Allah ina ganin iyan su ma za su ba su tarbiya ta gari su zama kusa kuma al'umma ta gari su kuma ta hanyar taimaka musu wurin mai ilimi za ka ga ko irin ma misali irin haka yanzu uwaye mata su ne ke fafutukar su kai iyan su makaranta wurin admission dan a yanzu da haka ma admission officer ne a makarantar Sambu Secondary School dan ba ajiri abin da aiki na ko ina zuwa kuma ina yin karatu kuma ina zuwa to admission officer ce ne za ka ga yanzu mace ta san da ma sai don Allah a taimaka mata abin da agare ta ta dan bayar saboda ta samu ta sa dan dan ta sai ce mata ina baban shi sai ce ai baban wallahi ya ce shi da ko yaro ne karatu ko ga yayi karatu tun da din da akon buje ba shi shi bai san ganda shi a bangare da mutum dole ne ba ki ci saboda ni shi uwa ce wanda kuma shi ma bai son ya bar al'umma suna cike irin wa'anda abubuwa alhamdulillah ni ma tawul da na yi makawa ni ba sannan kuma na ga lallai wannan shi ma wani makami ne mai karfi wanda suke muke ne wurin takarata
ba kya ganin cewa kalubale ne a matsayin ki na mata aure misali mutanen mu na arewacin san yanda muke za mu tunanin ya za a yi mata aure ta siyasa wan kowa da irin abin da zai ce kin shirya karbar irin wannan abubuwa
yana da cikin kalubalen da nake ta samu musamman a nan jihar Zamfara da ake ganin jiha ce ta shari'a ana ganin cewa wai mace da kamata da mutuncin ta ya auren ta ta fito ta shiga siyasa ba yawan mutane sun san da a matsayin malamin arabi wato yake malamin arabi da hausa ne ana ce malama islamiyya amma kuma sai suke nemi kuma ya aka yi ke malama da ke da san jikin su kuma malami amma kuma wai ke shiga siyasa sai ina ba su amsa cewa halin kuwa yin dukkan jina da ke kullum su rinka jin rabama abu ya zama su abin yana samun matsala kuma kuma shugabanni ne yan an jiba maza da ta yi daiban ne su ma sun san abin da suke mata su kuma wa'anda a cikin shiga a rayu da su ba to su kuma sun san ne kamar ba su san abin da suke ba ko kuma kai da kaje ka ci za ka shiga shi a rinka kare maka goyi ana cewa ai in iska ka abin ba to idan dai za ka shiga cikin siyasa ba siyasa ba kowane irin abin da za ka shiga a yadda kai sannan mutuncin ka ka tsara auren ka sannan ka tsara mutuncin kuma musulunci ka in shiga ta musulunci wadda ta dace to ina ganin musulunci ma ya ba da dama ko ina ne ka shiga
to kin ji dai ta bakin ita Shafa'atu kenan
to bari mu fara jin wani shiri ita kuma Munira Tanimu tayi da take sanyin takarar kujerar majalisar jiha a Kaduna
haka yake
kuma magana da Munira Suleiman Tanimu daga Kaduna
shin wani mukami kike nema sannan kuma wani kalubale kike kallo a cikin wannan magana ta not too young to run
alhamdulillah na farko ne Malam Usman muna godiya ga shugaban kasa Muhammad Buhari domin wannan abu da ya yi signing na not too young to run ɗin wato ya ƙara sa matasa hoɓɓasa da ƙarin ƙarfin gwiwa domin su ma su yi participation a harkar siyasa na yau so alhamdulillah dai mun ji daɗi ni kuma kamar yadda ka sani na yi takara na 2014-2015 as of last 3 years kenan ko kuma abin da na nema a lokacin wa state house of assembly
wato yan majalisa ta jiha
kenan kuma still a yanzu ma da na sake fitowa na tsara fitowa ne a wannan same position din na karamar majalisa na yin da east constituency na Kaduna wato Alere East a samu naka kuma wannan position din da na sake fitowa na ga abina ki a hankali ba gani da ke bukatun kai ta wani garaje
in
dai niyoyin ka masu kyau ne kuma abubuwan da ke zaka yi na taimaka wa mutane da yankin ka har kaurarrukan da kai ma kanka da har kaurarrukan da kai ma mutane ka ga bai kamata a ce ka zo kana wani rigirgin ka zo ka zama ka ce wani kai sai ka fito sai ko ka fito yana ce ko wani abu ba to ni a gaskiya ko mutane ma suna da ɗan bani shawara cewa na ci karfin state and zai yi kaka na ce sai sun ma wancan karin da na fito ai ban ci ba amma dai ni na zo ta biyu a primary ka ga fito yan farko ki ba to me zai sa kuma in garaje mu nake ta biyu
gara fara daga nan
zai kara zai yawa wasu na sun kara yawa abin kuma ba wani abin wasa ba ne ba tunda shi wannan siyasar da ake gani kawai ana jejin ana ganin shi ne kawai a fili amma yana da
wahala
yana da wahala sosai sannan tana ma mu amince yana da wahala ba a wani ne sun amma wasan na tuyon turon da yanzu da president ya sa hannu abu ne wanda zai sabuta sa ciki har zama saboda a gaskiya ki sabi lillahi a Najeriya dai matasa an ban mu a baya an ban mu a baya saboda me nace haka duk wani abubuwa sai ka gani a social media kawai mun iya commenti duk wani abu da shugaba ya yi mun iya mazaje shi duk wani abu da shugaba ya an iya a taka shi a nuna mishi bikiya ba to ko da kuke wannan maganganun da kuke cewa wannan bai iya ba wannan ya iya wannan bikiya ko yanzu gashi an faku da mun ku fito ku taka na ku rawa mutum ne wanda ko sana'a baya yi sai ya ce zai fito takara to zai yi ba shi wannan sana'a da siyar da siyarwar mu shi ma ai gidan shi
ai
shi ma ai wani abu ne da zai koya maka yanayin yadda zaka zauna jama'a da yanda zaka zauna a rayuwa to amma sai ka ba matashin da ke yin wannan abu sai ya fito ya ce zai fito takarar mu ba abin wasa ba ne
akwai wanda suke cewa wannan dokar kaman za ta fi zama alfarma ga 'ya'yan manyan mutane saboda manyan mutane suke da kuɗi 'ya'yansu zai su fito kawai su ci takara haka kike gani abin ke ma
to an ci shirin kamalan usman ai shi daukaka Allah ne ke bayarwa abara nan kake ba dan talakan da ba dan kowa ba sai ka san shi yake zuwa Allah na buɗa masa hanyar da zai zo ya zama ya sama shi siyasa babu ruwan shi da waye baban ka duk ayan manyan da kake gani ban jin muna da biyar ko guda uku wanda ayan suka fito takara ko yadda suke cikin system yanzu na siyasa babu saboda sun yi sun ba su wannan gashin sun ba su wannan jin daɗin sun ba su wannan kuɗin a ajiye to me za su fito kuma su nema me kuma za su fito su yi ba babu so it has nothing to do with wai ayan masu kuɗi ko ayan talaka shi daukaka da shi harkar siyasa Allah ne take yi komai ba kuma kalin magana bakin kalubale na
siyasa kalubale yawa ya kike kallon abu
yawa to shi wannan maganan kalubale mana Usman ai kowane siyasa yana zuwa da nashi kowane siyasa yana zuwa da nashi kai dai ka fannin ka kawai kai dai ka shirya da naka ka shirya ma yankin ka yanzu ni takarar da zan yi a karkashin jam'iyyar PDP zan fita kuma ni tun farko ni yar jam'iyyar PDP ce mutane da yawa suna ta ce me ya sa ba za ki canza ki koma APC saboda su ke da ƙasa yanzu
musamman wancan zaben PDP ta sha wuya
ta sha wuya idan na koma APC yanzu na nuna kuɗi na ne a PD kamar yadda wasu iyaye na da wasu magabatan mu suka yi sun nuna kuɗi su a PD saboda sun nuna cewa duk abin duk wanda ke rulin a wannan lokaci shi za su koma su je su fi
abin yari ma a sha kiɗa
ni kuma ina sa in nuna wa mutane cewa ko wannan daukaka da wannan kujera da wannan waye da duk a ce ta wannan sama da ƙasa Allah fa ya riga ya rubuta cewa waye ne ke to dai ne ko a APC ne ko a PDP ne duk wani kiri da ka fice
ne da rabanka
shi ne sai Allah ya baka a PDP na fito kuma a PDP nake kuma a PDP zan ci gaba da mutanen da suke supportin PDP an kawo convention duk mutane ɗaya ne wato matasa ɗaya ne suke fitowa suna sai PDP sai APC
aita
da shi na su kawai a ba su kuɗi ko kuma a shi ke nan magana to wa'annan mutanen kuma sai suka suna zuwa suna kaskashe junansu domin wani shi wannan wani bai ma san da ku ba bai ma san sunayen ku ba bai san gidajen ku ba kun je kuna faɗa a kan shi kuna kashe-kashen juna a kan shi
shi kuma yana ce yana bacci
kuma wannan abu ne wanda manyan mu ya kamata su dinga faɗakarwa kun yadda ya fita rali ko ya fita kamfen ɗin shi ya dinga faɗa wa matasa cewa kada kowa ya faɗa saboda shi kada kowa ya kashe wani saboda shi wannan shi ne siyasa mai kyau wanda Najeriya ya kamata ya karba ta karba da HDP ni dai ana ganin shi ba cikin da PDP ne duk wannan manyan mutane da kake ganin abokan Malam Usman to me zai sa na kafa da shi kuma ba za su gane haka ba
kuma su karo
amma sai kaga siyasa ya zo a take shaka shi a yi zagin wani a ta waye ka saka PDP wannan ya zage ka ka saka APC wannan ya zage ka wannan ma sai APC wannan ya zage ma sai PDP
ku ire-iren ku da za ku fito ku yi takara idan kuka samu wannan mukamin menene za ku yi ku tabbatar ma ƴan Najeriya cewa ku ba irin waɗanda suka gabata bane manya masu shekaru waɗanda dumu-dumu aka kama su ba ɗaya ba ba biyu ba da almundahana da dukiyar ƙasa sun sa ta sun kai can sun kai na anya bawa da ka kuka zo yi ba kuma
Mama Usman kamar yadda na gaya maka ɗaukaka da Allah ne ni dai a yanzu duk wanda ya rubuta sunana a Google Mira Suleiman Tanimu daidai gwargwado abubuwan da na yi ina ji na ma fi ƙarfin state ina da kai na tafi state na mutane da dama na yi abubuwa da babu wanda ya taɓa yi ta fannin ƙungiyata da ke tallafawa talakawa ina nan ina da ƙungiya wato Greenheart Impact Foundation wanda take tallafawa mata masu da suke kalla na kan titi ina kwashe goma-goma ina biya musu kuɗin makaranta daga SS1 zuwa SS3 har su kammala kuma ina ba iyayensu in yi rubuta ko kekunan titi da zai taimake rayuwarsu ci gaba da kai
mun ma tattauna da ke a yau da gobe a kan wannan
na yi a Sokoto na yi a Borno na yi a Niger na yi a Kano yanzu kuma zancen da nake gaya maka nan da sati biyu za mu ci gaba za mu yi koki za mu yi nasarawa za mu yi cikawa za mu yi katsina kuma za mu yi jos to kaga wannan ai ko na ci ko ban ci ba zan ci gaba yanzu din ma da na fito ko na ci ko ban ci ba zan ci gaba saboda ni ne kishin kasa ta ce ba ina yi bane domin kowace mukami ba abu ne wanda na saba yi kuma wannan injin yana da shi yau ya fi shekara biyar kuma duk wanda ya san ni zai faɗa wannan abu wallahi Usman dai dai gwargwado alhamdulillah ni ai kasuwa ce kuma ina da rafin asiri
ban ga
dalilin da zan shiga inda ma zan je an mace min mutunci ba sannan ta na yi ina yar arewa ina mace to babu abin da ba za ka ji ana faɗin a kanka ba amma kuma ni na saka na ƙara ƙarfafawa a ibada na kuma ina roƙon Allah Allah ya taimake ni kuma Allah ya kare shi ne kawai amma gaskiya ba za a bar mata ba a baya ba
to Allah ubangiji ya bada sa'a Munira Suleiman Tanimu da fatan duk lokacin da muka lalabe yake kamar yadda kika saba za ki ba mu haɗin kan tattaunawa da ke muna godiya
ma gode ina gode sosai ma yau suna ma gode sosai
to an ji ta Shafa'atu Labo an ji ta bakin Munira Suleiman Tanimu yanzu kuma sai mu je ta bakin Malam Aminu Gandu wanda shi takara gwamnatin jihar Sokoto ya fito mu ji shi kuma wani shiri yake ya shirya tsaf Malam Aminu Gandi barka da warhaka. Za ka iya gaya wa masu sauraron mu wani mukami kake nema a siyasance yanzu haka?
Na shi ce ina neman tsayawa in nemi gwamnan jihar Sokoto insha Allah a zaɓe mai zuwa na 2019.
Ina son in ji matasan Najeriya sun shirya musamman kai da ka fito takarar gwamna.
Eh to ka san shiri ya danganta abin da ake ce na shiri. Kuma ya danganta ga wacce irin mahanga mutum yake kallon menene shiri. Wani yana kallon shiri sai ka zo ka tara kuɗi sannan ka zo ka cire za ka yi siyasa wanda kuma shi ne ummul haba'is lalacewar siyasar mu ta Najeriya har ta kai ga wanda zai shiga siyasa ya shige ta ne a matsayin sana'a ya saka hannun jari in ya ci zaɓe ya biya shi amma shiri ta dawo mahanga shine shiri mutum ka shirya ma jagoranci ka shirya za ka sadaukar da kanka kan saboda al'umma ka canza rayuwar al'umma ka shirya huskantar kalubale na harkar siyasa to ni a rawa jihar mahakama mahanga shine na dauka shiri dan idan ka ce za ka yi magana wai sai ka shirya ne ka fara wata biliyon na naira shi ne shiri to ba shi ba ne shiri don yanzu idan mutum ya je neman auren mace idan aka ce to me ye shirin ka ya kamata ka ce to ina da gida ina da kuma sana'a amma in aka ce a to gwada mana kuɗin cefanen ka na shekara goma kaga ba shiri ba shi ba ne shiri ba wanda zai nuna maka kuɗin cefanen shekara goma amma eh lalle na shirya ina da gida kuma na mallaki hankalin kaina kuma na da sana'a da zan yi saboda in shirya ita kuma alhamdulillah ina iya tarbiyyantar da matar da kuma abin da za ta haifa amma idan aka ce maka kamar yadda na ce ka nuna mana kudin ka nuna mana ka shirya ka nuna mana ka ajiye kudin cewa nan shekara 10 ka ga
abin aiki ya zo
ita shiri na siyasa na maganar kudi wani yana nan yana ra'ayin abin da ka hito da shi amma sai ya ga ka hito kai azama kai niyya ka nuna me za ka yi ma al'umma sannan zai gamsu da irin tahiyar ka hayya shigo ce zai ba da tashi gudunmuwa wani ci zai maka fasta wani ya baka mota wani ya ci zai biya kudin mai haka ake yi haka kai sai ka lura ai ba Muhammadu Buhari da ya hito biliyan nawa gare shi ya ci zabe amma niyya ce da ya kyautata ko mutane suka yi imani da lalle yana da kyakkyawan niyya yana da kyakkyawan manufa sai su ha mutane suka bi shi suka sa abin su aka ci zabe akwai gonoyi da yawa da suka gabata wanda kowa sun ba kuɗi gare su ba amma saboda akwai yakinin cewa za su kawo ma al'umma canji shi yasa mutane suka bi su amma yan kai sun siyasa kowa da kowa za ka ba kuɗi ba kowa za ka ba kuɗi ba ba ka tunanin shiri na cewa sai ka tara kuɗi wannan wata magana ce wadda gaskiya ba daidai ba ce amma abinda a shiri me ka shirye ma al'umma
menene zai bambanta ku yanzu matasan da za ku fito da cewa ba za a dinga daga ƙarshe mu zo muna cewa suwa ne sun ci kuɗi suwa ne sun mamaye ƙasa suwa ne sun ci hanci suwa ne sun ci rashawa me zai bambanta ku da tsaffin kurayen da ake cewa sun mamaye ƙasa tun kafin ƙasa ta farga
eh to ka san da can lokacin da ya gabata gaskiya babu wayewa kai irin ta yanzu kuma hawan Muhammadu Buhari shugaba sakar da ya tayi kowa san baya cin hanci da rashawa baya almuwanda hana baya zalunci ya sa mutane suna sha'awar irin waɗannan mutanen su zo su jagorance su kuma ga hukumomi nan na EFCC ma'aikatan da hana cin hanci da rashawa da almuwanda hana dukiyar jama'a da irin su ICPC sun kullo kuma wannan gwamnati ta ba su ƙarfi wanda yanzu haka idan aka ce EFCC na kiran mutum yana bakin mura to ba zai shigo ba
in
kuma yana gida cikin shi ya ɗoro ruwa to kuma abin da ya ƙara canza matasa ga tunani na cewa wannan sace-sacen kuɗi tsohon yayi ne ai kaga akwai wanda an ka gani gashi ya saci kuɗin ya yi mulkin gashi ya mutu kuɗin ba su aunane shi ba gashi ya saci kuɗin ya yi mulkin ya saci kuɗin kuɗin sun ƙare ga yanar zaune da shi wanda bai taɓa sata ba tun
aiki
amma yana nan da alhakin mutane a kan shi sa'annan yanzu matasan yanzu gaskiya an samu ilimi gwargwado an samu wayewa gwargwado akwai competition akwai duniya abinda ake cewa duniya ta zawo kamar dan kwallon mangwaro
tana hannun mutane
globalization kowa yana ganin ci gaban da aka samu wata kasa kamar misali na Rwanda ci gaban da suka samu bayan yaƙi yaƙin da aka yi in ka kwatanta da dan da yadda muke Najeriya sun yi ci gaba yanzu mutanen mu suna shiga jirgin su tayi musu tayi wata kasa kila jirgin Misra jirgin Egypt Afrika take ko Ethiopia Afrika take amma ci gaban da suka samu ya bambanta wanda muke da shi
saboda ga mu da dambar arziki
matasan yanzu sun taso da kishin kasa shi ya canza gaskiya kowa abin da yake so ba yau matasan suke suka zo wato kamar yadda na taɓa faɗa wani malamin a university a ingila yake cewa only a fool learns on his mistakes wato jahili kawai
ko zakare
ke gyara kurakurai daga kuskuren da ya yi
sakare ke wannan ya batu mai
tsarai yawwa sakare ya ce muna over try to learn from other people's mistakes ko yau kai kokari ka je ka kai maka mai kai mun dai
na mai wancan ya kwafsa
to gani da wani ya ji wani tsoro Allah
shikenan
yawa to kowa yana ganin wannan kafa ta ci gaba wannan kafa ta ci gaba me yasa mu za mu ci gaba mu yanzu nan a jihohin mu na Arewa kullum muna kallon Lagos ta ci gaba Lagos ta ci gaba Lagos ne Najeriya guda mu gwamnati guda ke ba mu kuɗi to me yasa Lagos ta ci gaba mu ci gaba ba to shi a abin da ya ƙara sa mu to da daidai muna da idea kuna da tunani akwai contact alhamdulillah akwai mutanen da suke da ilimi wanda da ai aka yi amfani da irin wannan mutanen za a kawo canji mai ma'ana ga al'ummomin mu ya la'anna canji
na tattalin arzikin su da Allah canji na yadda ake sarrafa ilimi da Allah canji na kiwon lafiya canji na kyautata muhalli da abinan da kyautata muhalli da environment afforestation wanda zai kama al'umma aikin da kuɗi da kuɗin shiga su kama gwamnati da Allah canji yadda za a yi wa mutane bita ta wayar da kai a zauna lafiya saboda talauci da mutanenmu suka shiga yajewa mutanenmu cikin bala'in jahilci shi wannan jahilci shi ne musabbabin kawo rashin zaman lafiya a cikin al'ummarmu musamman jihar Arewa kuma muna ganin saboda idan inda a ce an samu jagoranci na gari wanda jagoranci da muke fata a samu wanda babu sarkai ciki wallahi da ɗan kuɗi ƙalilan za ka iya canza fuskar al'umma al'umma ta zama tagari zama mai kishin kanta zama mai dogaro da kanta akwai wani professor na Harvard University da muka haɗa shi a Jidda wurin wani meeting yake cewa wato ci gaba a ce ƙasa ta ci gaba ko kuma a ce ƙasashen suka ci gaba ba wai gini ba ne yanzu ka shiga Ingila Ingila ba wani gini gare ta wani gini gare ta ba ka shiga France ba wasu gini gare gare ta ba America kanta ba wasu dogayen gini ba ne a ci gaba abin da a ci gaba shi ne sariya ta waye kowa yana da wurin zuwa yana da aiki
ya san me zai
ya shiga hannu to yawa kowa sa abin da yake yi kowa na da dama kowa na da kowa na da
damar
samun ilimi kyauta kowa na da samun damar samun kiwon lafiya kyauta da ya bi gurgurdun zarafi shi ne ci gaba to me yasa ba za mu kuma muna iyawa in muka fara yanzu nan da shekara hudu biyar insha Allahu za mu yi tafiya mai nisa da kyautata rayuwar al'ummarmu kan ilimi kan sana'a kan kiwon lafiya kan mu zaman lafiya kai hatta da al'adunmu yanzu ana magana an tafi nan garinmu na Sokoto a kota da ɗaɗɗan rijiyar ta shekara 200 wani abu wai rijiyar ta ƙai rijiyar nan inda an yi amfani da ita da ya kamata rijiyar shehu da za ta kawo za a sha ruwa za a yi sotso spring water ruwan da ake sa a
kwalabi
ta fi zaro wani jadawali na al'ajin tarihi saboda rijiyar su ta shehu Usman Sanwo-Oje ta koga a kai shekara 200 to ba masu yawo bude da wasu kan zo suka ga wannan rijiyar in suka sha ruwan ta su biya in suka ga rijiyar su biya
sai su ta zuwa
kula da irin wannan ba kai saboda rashin sani ka za ta kwana kan da ne tana jewa ka gani
haka
irin muna so mu samu shugabanci na gari wanda za mu dawo mu kalli kawo na mu ga nila na wata baiwa ce Allah ya muna tsakanin kanmu za mu iya sarrafa ta mu ciyar da kanmu mu zama masu dogaro da kanmu ba wai a muna kallon wani Bature ko wani Balarabe ko wani mutumin South Africa ko wani mutumin Lagos da kamar dauki
da wani ba
a duka dai ma ba an wuce wannan muna neman shugabanci wanda zai sa mutane su dogara da kansu muna neman shugabanci wanda al'umma za ta san daɗin shugabanci amma wallahi ina tabbata ma har yanzu kana kalla a leda musamman are bai san ni bai san daɗin kanshi ba
bai sani ba
saboda kullum kana hausa da mara kyau kullum sai ka dai kuɗin makaranta kullum sai ka sai man janareta kullum sai ka riya mai gadi kullum sai ka sai asibiti ka biya kuɗi to ina ka san daɗin rayuwa kai kun kawai talaka kanmu wahala kawai muke anan ba wani jin daɗi in wanda ke dan yawa ta su suka sai ake jin daɗin rayuwa amma ba mu san daɗin rayuwa ba shi ne dalilin da yasa muka yi muka ce bari mu zo mu nemi shugabanci in Allah ya bamu mu gyara ma al'umma in kuma an samu aka sai haka Allah ya gani yanzu zai bamu wannan lada kuma tarihi zai yahe muna cewa mun fito mu ceci al'umma amma Allah bai bamu nasara ba
haka
haji dalilin mu na yituwa
to mun gode sosai Malam Aminu Gende sai wani lokaci za mu sake lalubar ka in Allah ya so
na gode a huta lafiya
to Aminu Gende kenan shi ma da ya bayyana cewa ga kudurinsa na takarar gwamnati Sokoto sannan kuma da abubuwan da suka sa gaba to da fatan matasa duk inda kuke za ku yi shiri domin kuwa sai da ruwan ciki ake jan na rijiya a nan shirin yau da gobe a madadin
Hafsat Bello dan mai
suna da Julia Lawrence Gresham da ta bada umarnin shirin da injiniya mu ne Mr. Skip Usman Ahmad ke cewa mu zama lafiya